الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Laraba 22 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratu hud kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata waya halatta ka wakilta mutum albashinka ya biyu ta hannun shi ma'ana ya je ya karbo in ya karbo yana da kaso kaza a ciki kamar misali ka ce yana da kashi uku a cikin dari ko yana da kashi ɗaya a cikin dari kamar yadda bankuna suke yi za su wakilci ma'aikatan gwamnati su za su karbo albashinsu daga hannun hukuma to amma a cikin albashin naka za su fitar da shika biyu da rabi ko shika uku wanda shi wannan kuɗi da aka hudda an hudda ne akan ɗawainiyar da aka yi ta kai kawo game da karɓo albashinka da wannan kwanti da aka buɗe aka ɗau ma'aikata waɗanda suke masu kula da shi ta wannan fuska ya halatta kuma sannan in har albashinka yi jinkiri suna baka albashinka in a matsayin rance ne ba a cire komai daga cikin albashinka ba ce wannan jikka uku ko jikka biyu da rabi ta ɗawainiya to wannan ba laifi amma in har za a cire wani abu akan albashinka yayi jinkiri an ramta maka cewa sai an cire wani abu daga cikin wannan rance to baya halatta iya abinda zaka ce musu a bari in albashina ya zo in zo na karba kenan iya abinda yake gwalgwado na wahalar kuku hudda amma matukar za a rage wani abu daga cikin albashinka in an kaddamo maka albashinka kenan kafin ita gwamnati ta yi ko kuma gwamnati ta yi latin yi to a wannan baya halatta riba ne a gane ko amma ai gwamnati sanarwa take da zaran an yi biya kowa yana sani takarda take zawa ta musamman daga ofishin hukuma na ƙasa mai kula da albashin ma'aikatu wannan ma'aikata to in wannan albashi ya zo kenan mutum zai je ya amshi albashin shi wannan ɗan kuɗi da suka hudda kuɗi ne wanda yake na wahala na kai kawo game da amso albashin nan shi wannan ta ɓangaren ba laifi amma duk da cewa ƙarin bayani in akwai bankin da take tsari wanda yake na musulunci to ita ya dace musulmi wato ya juya akalar albashinsa zuwa waccan gwamnati domin ƙara musu ƙarfi akan yada wato maslaha a ban ƙasa duk bankin da take da mu'amala da riba to wannan kasancewar kada taimaka mata ne in har ya kasance kenan babu wata banki wadda zaka kai ta musulunci wannan kaman ka kara agaza musu ne dan haka kenan daidai yake da mutumin da zaka wakilta je kaka amso mun kudi na a wajen wali idan ka amso kudin nan kana da kaza a ciki na baka ladan kenan wahalar ka ba laifi akan haka nan na'am
wala ina hukunci kaman abincin da ɗan kareken suke dafa cikin iblis cikin musulmai jiya musulmai suna ba da su hukuncin
to wannan tambaya dama wani ya yi ta na hukuncin arni da ya aika ma abinci a sanadiyar wata sallah ta su da suke yi baya halarta ka karbi wannan abinci an gane ku baya halarta domin ta yi arni murna akan sallar su haramun ne wani dan uwa yake mun waya da zai yake cewa wai menene matsayin su suna da wani aboki kirista ya gayyace su sallar su a jiya suka tafi cuci har aka ba su kujera suka zauna wannan laifi ne babba kuma daga cikin manya-manyan laifuka saboda tarayya da arni akan abin da ya shafi sallar shi wannan haramun ne domin kana nuna wani so ne da kauna zuwa gare shi don haka duk wanda ya haka ba abin da yake kan shi illa tuba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaba ba zai koma ba don haka duk abin da za su ba musulmi a sanadiyar wannan sallah tasu abin da ya zama wajibi ga musulmi ya kyamaci wannan amma haka ba sallar su ba ya dafa abinci ya aika maka ba ne duk kan iya amsa bayan kuma Yahudi ya ta shirya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci kuma ya karba ya ci har ma sihirin da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nama ne wanda bai gude ya masa don haka kasancewar gayyata ta musamman da arni zai ma musulmi ya shirya abinci abincin da ya halatta ga musulmi ya ci to wannan ba laifi amma duk abin da ya shafi sallar su da wannan baya halatta haramun ne kuma shi ma wannan gayyata in ka karba saboda maslahar yaya za a yi ka suka masa wani abu na karantarwar addini ka janyo hankali shi ne iya wannan mu'amalar na'am
azumin da ake da mutum shi shine ce dan mutum ya samu ya dauke shi batun da ke rashin shi yana iya fara ko dole sai ya jira
wai misali azumin litinin da alkamis idan baka samu ba kai litinin kana iya yi alkamis din ko sai wata litinin din in kai sannan kuma ka hada da alkamis din abinda muke so mu gane kowanne zaune yake da gindin kansa azumin litinin da azumin alkamis an gane ko baya nuna cewa in baka yi litinin ba za ka yi alkamis ba kowanne kana iya yin litinin ka bar alkamis ita kadai amma an so ne ka yi litinin ka yi alkamis kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan haka wanda kuma ya mana bayani game da hikima ta azumtar wato ranar litinin da ranar alkamis wanda ranar litinin ya bada labarin cewa rana ce wadda aka haife shi don haka kuma yana azumtar ta saboda godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala alhamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a wannan yini ake gujiro da ayyukan bayi ga Ubangijinsu manzon Allah yace ina kauna ina kwadayin azo da aiki na halin ina azumi don haka kowanne matsayin wannan gindin kansa yake zaune baya nuna cewa in baka yi litinin ba za ka yi alhamis ba na'am to wannan ya gabata a darasin na Riyadus Salihin an saba wannan tambaya na'am ina fatan ka halarta wannan darasin shi cewa radiyallahu anhu addu'a ce to amma ba kowa ba ya dace a masa wannan addu'a illa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a wanda lafazin radiyallahu anhu jumla ce wanda take khabariya kana ba da labarin cewa Allah ya yarda da shi to su wane ne Allah ya ba mu labarin cewa ya yarda da su su ne masajiya waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya domin isar da wannan sako da Ubangiji subhanahu wataala ya turo shi da shi zuwa ga dukkan duniya har zuwa kiyama. Kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratu Tauba, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الشاهد رضي الله عنهم ورضوا عنه وبنجي تعالى كي تشوى مرغا ينفركو عوجان كربر مسلنج دقمو منسا سيكي تشوى من المهاجرين دقا تشكم وأن دسك كورة تشيما مزوننس suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin kafa daular ta musulunci. Sai ya ce wal ansar, da su mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin sa, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsa domin bashi mafaka domin tabbatar da wannan addini. Sai ya ce wallazina tabauhu bi ihsani, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Shine wasu malamai suka ce su ne attabi'un da atba'u tabi'i. Ubangiji ta'ala ya ce radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su. Waradu anhu, su ma sun yarda da sakamakon da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada musu ita ce aljanna. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a fa koma da tattafansu, in kai sun ce radiyallahu anhu ba sa fadar wannan kalima sai ga wanda yake daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda yake koma bayan sahabbai sai dai su ce rahimahullahu, ko kuma su ce ghafarallahu lahu, Allah ya gafarta masa, ko su ce Allah ya masa rahama. Don haka wannan kalima ta girmama ga duk wani wanda yake koma bayan sahabbai a ce masa radiyallahu anhu, kamar yadda wasu suke wasa da irin wannan kalima a yau, wanda ba a san da me ya cika ba, daga an kama sunan shi sai a ringa radiyallahu anhu, ba a san da abin da ya cika ba. Su kuma waɗannan gaba ɗaya an san da abin da suka cika, domin Allah ya musu alƙawarin aljanna tun suna duniya. Du'a'ul istifta, komai aka barka, ko da ka zo a ƙarshe ka iske limami yana zaman tahiyya. Idan kai takbiratul ihram kafin ka zauna sai kai du'a'ul istifta sannan ka zauna, ko a zaman tahiyya ta ƙarshe ka iske shi. Na'am. Wai sauran annabawa in an ambace su za a yi musu salati, kwarai za a yi musu salati. An gane ku? Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasi da sauransu. Don haka salati ana ma duk wani manzo, ana masa salati. Manzo daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Salati ake musu, kuma kar mu manta bayani ya gabata, babu nema na musamman a cikin Bukhari. Shin wani wanda yake koma bayan ba annabi akan iya masa salati, kamar yadda in wato masu zakka sun kawo zakka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda dan Abdullahi ibn Abi Aufa, an gane ku? Wato lokacin da shi mahaifin nasa ya kawo zakkarsa, manzon Allah yake cewa Allahumma salli ala ibn Abi Aufa, manzon Allah ya masa addu'a ya ce Allahumma salli. Don haka wasu malamai suna ganin duk wanda ya kawo zakka ana iya mishi wannan salati. Me ake nihi da salatin? Wato shine addu'a ne, ana masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umarni ne na Ubangijinsa yake kwatantawa akan duk wanda ya kawo masa zakka ya masa salati. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa khudh min amwalihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ash-shahid wa salli alayhim, imusu salati. To me ake nihi da salati? Shine addu'a, ma'ana roƙa musu gafara ta Ubangijinka, shine wa salli alayhim. Kuma kai musu addu'ar cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyarsu. Sai Ubangiji ta'ala ya ce inna salataka, domin salatinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakanun lahum, wato nutsuwa ne da kwanciyar hankali ga mu'minai. Darsi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 95 a cikin wannan sura ta 11 wadda take kafin ita ta 94 labari ne Ubangiji Subhanahu wata'ala yake bamu dangane da karshen wato Annabi Shu'aib da waɗanda suka yi imani da shi kuma da tsakanin waɗanda suka kafirce masa lokacin da azabar Allah Subhanahu wata'ala wato ta musu ɗarwalkinka kamar yadda ya maimaitu a baya a cikin wannan sura waɗanda suka gaskata manzannin Allah Subhanahu wata'ala suka karɓi saƙon da suka zo musu da shi idan azabar Allah ta sauka to su kaɗai suke tsira da manzon da ya zo musu da wannan saƙo amma duk waɗanda suka bijire ma wannan manzo suka kafirce masa suka kafirce ma Ubangijin da ya turo shi su kaɗai azaba take hallakarwa kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa walamma ja'a amruna lokacin da lamarinmu ya zo ma mutanen Annabi Shu'aib me Allah yake nihi da lamarinmu wato shine saukar azaba sai yace najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna shu'aib da waɗanda suka yi imani tare da shi Ubangiji ta'ala yace sai muka tsiratar da su da wata rahama ta musamman daga wajenmu an gane ko kamar yadda muka yi bayani cewa tsiratar da muminai da manzan da suke bi shi yafi mahimmanci a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sama da bada labarin halakar da waɗanda suke kangare don haka yace na jaina shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna menene hikima anan saboda shi mumini a kullun so ake a faranta masa rai a bashi labari dangane da abinda zuciyarsa za ta yi fari ya kasance a cikin walwala da murna saboda shi lokacin da azaba ta sauka mumini iya tunaninsa yaya da suwana da suwana al'amarinsu ya kasance kai tsaye in aka bashi labarin da wane da wane da wane Allah ya tsiratar da su ba abinda zai kasance illa farin ciki da murna kamar yadda wata sahabiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai suka dawo daga fagen daga taryensu ake yi ta tare su sai take tambayar ƴan gaba-gaba da suwa da suwa da suwa suka tsira aka ba ta labarin manzon Allah ya tsira tace alhamdulillah burinta ya cika farin cikinta ya tabbata babu wanda take son tsira shi illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata musiba da za ta biyo baya mai sauki ce in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha to dan haka shine Ubangiji ta'ala yace najjayna shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna lokacin da lamarinmu ya zo musu shine saukar azaba shu'aib da waɗanda suka yi imani tare da shi Ubangiji ta'ala yace sai muka tsiratar da su da rahama ta musamman ta mu wa akabati allazina zalamu sayha waɗanda suka zalunci kawunansu su ne waɗanda suka karyata manzannin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce tsawa ta mala'ika sai ta damke su fa asbahu fi diyarihim jathimin wato sai suka zamantu suna gurhwane matattu a cikin gidaddajinsu an gane ko fa asbahu ay fasaru sai suka zamantu fi diyarihim a cikin gidaddajinsu jathimin wato suna gurbane akan guguyinsu suna matattu ka'allam ya ganau fiha Ubangiji ta'ala ya ce kamar ma ba su zauna ba a cikin alkaryarsu kamar ma ba a yi su ba Ubangiji ta'ala ya ce ala bu'udan li madiyana ku saurara nisa a cikin nisa na tabewa da halaka ko kuma ka ce bu'udan li madiyana Allah wadai ya tabbata ga mutanen Madiyana mutanen Annabi Shu'aib kama ba idan Samud kamar yadda Samudawa mutanen Salihu suka halaka an gane ku ko kuma ka ce ala bu'udan li Madiyana ala ku saurara bu'udan tabewa da halaka ya tabbata ga mutanen Madiyana kama ba idan Samud wato kamar yadda Samudawa suka tabe suka halaka sune mutanen Annabi Salihu to dan haka kamar yadda muka yi bayani a baya babu abin da zai tsiratar da bawa a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira face imani da Allah subhanahu wataala da manzonsa ba abin da ke janyo ma bawa kaskanci da wulakanci tun daga duniya har zuwa makoma lahira face wato shine karyata ubangiji subhanahu wataala da karyata manzonsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبئوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود وبنجي تعالى كتوى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين تبس موني مكا أيكا النبي موسى عليه السلام دعا يوم وَسُلْطَانٌ مُبِينٌ wato da hujja wadda take mai gamsarwa mai tabbatar da cewa manzo ne daga cikin manzannin Ubangiji subhanahu wataala wanda ayoyin da Ubangiji subhanahu wataala ya ba annabi Musa bayani ya gabata akan su tun a cikin suratul a'raf aya 9 Ubangiji subhanahu wataala ya ba annabi Musa kamar yanda ya ambata a cikin wato karshen suratul isra sannan wato da hujja wadda take mai gamsarwa micece hujja wadda take mai gamsarwa sune dalilan da suke tabbatar da cewa manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala shine sai yace ila fir'auna wato mun aika shi ne zuwa ga fir'auna wa mala'ihi wato da jama'arsa lafazin al-malaku kamar yanda bayani ya gabata sune manyan gari an gane ko masu kudi da sarakuna kenan wanda in sun karbi kira to dole duk wani ya ayyuhan nas shi ma ya amsa wanda manyan gari idan suka kafirce suka butulce to su kankana ba abin da ke kansu illa biya galibi idan ka dauka sunnar Allah haka ce duk abin da manyan gari za su amsa in na kwarai ne to kankana sai dai su ce mun ji mun bi in lalaci ne manyan gari suka lalace to kankana sai su biyo baya kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa damarnaha tadmira Ubangiji ta'ala yace idan muka yi nihin halaka al-qarya amarna mutrafiha sai mu shugabantar da mali'imtan alƙaryar ya zamanto su suke da fada a shi fa fasaqu fiha sai su yi rashin da'a a cikin alƙaryar su kangare ma ubangijinsu fa haqqa 'alaiha alqawlu wato fada wadda take ta azaba sai ta fuskata a kansu ubangiji ta'ala yace fa damarna haka da nira sai mu halakar da wannan alƙarya halakarwa idan ka diba kuma sunnar Allah duk waɗanda suke karba kiran manzanni waɗanda suke raunana ne wanda a gari ba a nuna su da yatsa waɗanda ba a dauke su ba a wata tsiya to su ne mabiyan manzanni tarihin kowane manzo idan ka koma zaka ga cewa waɗanda suka karbi da'awar da yazo da ita to raunana ne waɗanda suke ba a waiwayawa zuwa gare su kamar yanda ya gabata wa ma nara kattaba aka illal ladina kuma araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin suka ce ma annabi nuhu alaihi salam ba mu ga wani wanda suka bi ka illa waɗanda suke kaskantattu daga cikin mu kawai masu karamar sana'a waɗanda suke ba kowa ba a gari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sufyan da sarkin Rum ya masa tambaya suwa suka bi shi manyan gari ne ko wanda suke raunana sai ya ce waɗanda suka bi shi galibin mabiyansa waɗanda suke raunana ne waɗanda ba kowa ba a gari to shi ne kasancewar anan shi ne Ubangiji ta'ala ya ce ila fir'auna wa mala'ihi wato mun aika annabi Musa alaihi salam da ayoyin da hujja wadda take mai gamsarwa zuwa ga fir'auna da jama'arsa fattaba'u amra fir'au wato su waɗannan jama'a sai suka bi wato lamarin fir'auna wama amru fir'auna bi rashid ubangiji ta'ala yace lamarin fir'auna ku bi zaman tuba shiriya ba shiriya bace ba karantarwa bace ba wadda take tafurai amru anan bi ma'ana sha'an an gane ku sha'an kenan lamari wanda shi jam'un sa wato shine umura wanda in kace amr na umarni shi kuma jam'un sa shine awamir shine ubangiji ta'ala yace fattaba'u amra fir'auna sai suka bi lamarin fir'auna ubangiji ta'ala yace wama amru fir'auna bi rashid lamarin fir'auna ko bashiriyye bane domin halakikke ne wannan bayani ya gabata da abinda fir'auna ya hure jama'a shine dukiya ka san galibi masu duniya ba abinda yake rude shi illa dukiya dukiya ita take halakar da jama'a su kuma duk wasu waɗanda suke sarakuna halakakku kawar da suke da dukiyar da suke bibiyar jama'a su to ta wannan hanya suke bin su su halaka wanda in ka lura ko a yau ba abin da yake gaugawar halakar da jama'a wato sama da dukiya kwadan dukiya kasashe da yawa ba komai ba yake hana su tabbatar da shari'a ta Allah illa kwadan dukiyar da suke a hannun makiyan Allah a iya tunaninsu in sun kafa shari'a ta Allah waɗancan sun juya musu baya ta ina za su samu abin da za su tushe bukatunsu shi ne iya tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da yake gaugawar bata addini sama da kuɗin dukiya ko kuma kuraye biyu masu yunwa da aka jefa su a garken tumakai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bannar da za su yi ba ta kai bannar wato kuɗin dukiya da san shugabanci game da addinin bawa duk lokacin da aka wayi gari mutum yana da kuɗin dukiya yana da san cewa shi ne kullun shi ne a gaba to wannan ya dora addinin sa akan tafarki wanda yake na wato shi ne rugujewa gaba daya to shi ne anan ubangiji ta'ala yace fattaba'u amra fir'auna sai suka bi lamarin fir'auna saboda suna ganin fir'auna yana cikin kayi kaya waɗanda suke tsadada kuma ga dukiya kazamar dukiya da ya tara wanda in ka koma yanda Allah ya kisanta mana a can cikin wato suratu zukhruf ubangiji ta'ala ke cewa walaqad arsalna musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin falamma ja'ahum bi ayatina idhahum minha yadhhakun wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adhabi la'allahum yarji'un wa qalu ya ayyuha as-sahir ud'u lana rabbaka ud'u lana rabbaka wana wa qalu ya ayyuha as-sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indaka innana lam muhtadun falamma kashafna anhum al'azaba idahum yanqusun wanada fir'aunu fi qawmi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al'anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min zahabi aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarini fastakhaffa qawmuhu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين iya abin da karin ya ringa ma jama'arsa alfahari wai in har Musa manzo ne da gaskiya kamar yanda yake fada falawla ulkiya alaihi aswiratun min zahabi me ya hana jefo masa wari-wari waɗanda suke na zinare kamar yanda mu muke da aw ja'a ma'ahul mala'ikatu mu'tarni ko kuma mala'ikun Allah su zo tare da shi abin ribanyawa in yayi fada su gaskata shi wannan fa a cikin lacca ce da shi fir'aun ya ma jama'arsa diskur ne wa nada fir'aun fi kauli qala ya qaumi alaysa li mulku misra yace ya ku jama'ata wai sarauta ta birnin masar ba tawa bace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan ƙoramu da kuke gani na masar ga su suna tafiya karkashin gidaje na afala tusiru ne yake cewa shin ba ku gani am ana khairun min hadha alladhi huwa mahi shin yanzu ni nafi ko kuma wannan wanda yake wulakantacce wa yana nihi annabi Musa wala ya kadu bibi wanda ma bai ma kusanta bai bayyana zance a gane me yake ni shi ne sai yace falawla ulqiya alaihi aswiratun ko kuma asawiratun me ya hana a jefo masa wari-wari na zinare falawla ulqiya alaihi aswiratun min zahabi aw ja'a ma'ahul mala'ikatu mughtarini ubangiji ta'ala yace fastakhaffa qaumuhu fir'aun sai ya rauta jama'arsa akan wannan zance da ya musu fa aqa'uhu sai suka meka masa wuya suka bi shi akan tabewa da hallaka kamar yanda anan ubangiji ta'ala yace fattabu amra fir'auna sai suka bi lamarin fir'auna wama amru fir'auna bi rashid lamarin fir'auna ko ubangiji ta'ala yace ba shiriya bane don haka ubangiji ta'ala can sai yace innakum kanu qaumun fasiqin fir'auna da jama'arsa sun kasance jama'a ne waɗanda suke marasa da shine sai ubangiji ta'ala yace ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati zai shiga gaban jama'arsa a ranar kiyama lokacin da za su kama hanya zuwa wuta kamar yanda a nan duniya shi ya shiga gaba akan hanya tabbata suka biyo baya aljaza'u min jinsil amal yanda a duniya shine a gaba suka bi bayan shi ya jefa su kwari wanda yake na halaka to haka a ranar kiyama shi zai shiga gaba an gane ko su biyo bayan shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'minan da suka bi bayan shi a nan duniya haka a ranar kiyama shi zai shiga gaba mu'minai su bi bayan shi har zuwa gidan aljanna wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni ne zan gabace ku a taukin da Allah ya tanada mu a bagayen alkiyama yace wa ana faradukum alal hawa an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace jama'a ta kuma za su zo su shafi wanda ya sha manzo Allah yace shi da kishirwa an kare kuma haka in aka ketara siradi farkon wanda zai ketara siradi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ketara siradi kuma shine farkon wanda zai kwankwasa kofar aljanna sai in ya wuce sannan kowa ya biyo baya kamar yanda yake cewa ana ati babal jannati yawmal qiyamati fa astafti fa yaqulu al-khazinu man ant fa aqulu muhammad fa aqulu fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak to dan haka idan ka bi manzannin Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya ka sanya su gaba akan karantar wanda suka zo da ita domin kadaita ubangijinka a cikin ibada to haka zaka tashi a ranar kiyama a karkashin tutas za su wuce gaba kuma kai za ka biyo baya ba inda za su taka burki da kai sai gidan aljanna haka duk wani shugaba na bata idan aka bi shi ya batar da mutane a nan duniya to haka a ranar kiyama in za a je wuta shi zai shiga gaba su biyo bayan shi kamar yanda anan ubangiji ta'ala yace ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati wato fir'auna zai gabaci mutanansa a ranar kiyama ma'ana ya shiga gaba su biyo baya kamar yanda a duniya ya shiga gaba sun bi shi baya akan hanya ta bata fa auradahumun nara ubangiji ta'ala yace kuma zai shigar da su wuta wa bi'sal wirdul mawrud ubangiji ta'ala yace tirda Allah wadai da mashiga wanda ake shiga ita ce wuta in dai mashiga a ce wuta ce ubangiji ta'ala yace Allah wadanta ta mungana lafazin al-wurud anan ma'anarsa shine ad-dukhul an gane ko kamar yanda ubangiji ta'ala yace wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya abinda mafi yawan malamai suka fassara al-wurud anan shine ad-dukhul kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ay dakhilun don haka anan fa auradahumun nar ay fa adkhalahumun nar za su bi shi ya shiga gaba su biyo baya ba inda zai taka burki da su sai ya jefa su wuta wa bi'sal wirdul mawrud ubangiji ta'ala yace Allah wadan mashiga da ake shiga ita ce wuta duk wanda mashigar shi ta kasance wuta wal iyazu billahi mashiga ta yi mu sai yace wa utibu fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyama a wannan duniya fir'auna da mabiyansa ubangiji ta'ala yace an biyo bayan su da alatsi ne wa yawmal qiyamati kamar yanda aka tsine musu albarka a duniya haka a yinin alkiyama a taren jama'a na farko da karshe ubangiji ta'ala zai da tsine musu albarka kamar yanda Allah ya faɗa a cikin suratul qasas wa atu wannan waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyama an gane ko wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'anatan wa yawmal qiyama yake fada malamin gaban waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawmal qiyama wa yawmal qiyamati hum minal makbuhi ash-shahid wa yawmal qiyamati hum minal makbuhi ubangiji ta'ala yace wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'na a wannan rayuwa ta duniya Allah yace mun bu bayan fir'auna da mabiyansa da alatsi ne duk wani mumini har zuwa kiyama in aka ambaci fir'auna sai ya tsine masa albarka matukar zaka karanta alqur'ani to zaka tsine ma fir'auna da mabiyansa zaka tsine musu albarka ubangiji ta'ala yace wa yawmal qiyamati a ranar kiyama hum minal makbuhi fir'auna da mabiyansa suna daga ababan munanawa a wuta to shine anan ubangiji ta'ala yace wa utibu fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyama a wannan duniya wato mun biyo bayan su da alatsi ne wa yawmal qiyamati haka nan a yinin alkiyama za mu tsine musu albarka in aka ce la'anta shine nisan tabawa game da rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da jin kansa sai yace bijisar rifdul marfu yace tirda Allah wadan taimakon al-marhud wato abin taimaka ma inda ya taimako irin na fir'auna ne to Allah ya wadansa wanda ba inda ya tsaya da waɗanda suka bi shi wato illa wuta ko kuma ar-rifd anan ka dauke shi bi ma'ana al-aqa kyauta kenan domin lafazin ar-rifd yana daukan ma'anar kyauta kuma yana daukan ma'anar taimako an gane ko Allah wadan kyautar wanda aka masa kyauta inda kyauta irin ta fir'auna ce Allah wadanta Allah ya kare mu sai yace zalika min anba'il ghaibi ubangiji ta'ala yace wannan labarai wato da muke kissanta maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min anba'il qura zalika min anba'il qura ubangiji ta'ala yace wannan yana daga labarai waɗanda suke na alqariyu na qussuhu alayka ubangiji ta'ala yace muna karanta maka su ne minha daga cikin alqariyun da muka hallaka qa'imun ubangiji ta'ala yace akwai wanda tana tsaye an gane ko me yake nihi tana tsaye Allah ya hallakar da ma'abuta alkariyar amma sai gine-gine kansu ba dan komai ku dan daukan izina wa hasid ubangiji ta'ala yace akwai wanda take kuma girbabba kamar yanda yake fada a cikin suratul hajj fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'irin mu'attalatin wa qasrin mashid afalan yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ubangiji ta'ala yake fada alkarya nawa ma'abuta alkarya nawa ubangiji ta'ala yace muka halakar da su wa hiya zalimatul lokacin da suke zaluntar kawunansu fa hiya khawiyatun ala urushiha sai ga maka alkaryar tana sarayayya akan rihinta gabaɗaya ta rije wa bi'irin mu'abbala ubangiji ta'ala yace rijiya nawa an wohintar da ita wanda da in ka zo gindin rijiya yanda ka san kasuwa saboda jama'a wa kasirin mashi, Ubangiji Ta'ala ya ce suro nawa wanda yake abin tsawaita gini muka ruza shi. Ubangiji Ta'ala ya ce su waɗannan ba sa tafiya a ban ƙasa, zukata masu hankalta su kasance tare da su, su ga yanda Ubangiji Ta'ala ya aikata da waɗanda suka ƙaryatar da manzanni, waɗanda su wannan manzannin al'ummun da suka gabace su lokacin da suka ƙaryata manzannin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Aw azanun yasma'una biha, ko kuma ba su da kunnuwan da za su ringa sauraron abin da ake karanta musu. Ubangiji Ta'ala ya ce fa innaha la ta'mal absar, lalle wato magannai idanu ba sa makauta, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, sanadin zuciya wadda take cikin kirje ita take makaucewa. Makautaka ta ido suna ne, makautaka ta hakika ita ce makautaka ta zuciya. To shine anan Ubangiji Ta'ala yace minha qa'imun, daga cikin alkaryun akwai wadda take tsaye, ginin gashi nan ras, amma mutanen da suke zauna a alkarya gaba daya Allah ya halaka da su. Ko kuma ya zamanto qa'imun, katangun ga su, amma saman rihin ginin ya rufza. Wa hasid, da wadda take girbabba. Hasid malamai suka ce wadda babu ita ma babu alamata, fata fata Ubangiji Ta'ala ya girbe alkarya. Hasid fa'il ne bi ma'ana maf'ul, ay mahsul. Wa hasid, da wadda take abin girbewa, babu su, babu alamar su. Ubangiji Ta'ala yace wa ma zalamnahum, bamu zalunce su ba game da halakar da su, walakin zalamu anfusahum, sanadin su suka zalunci kawunan su domin sun karyata manzannin mu. Duk wanda ya karyata manzo daga cikin manzannin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya zalunci kansa, kuma babu zalunci wanda yake sama da haka. Ubangiji Ta'ala, wannan kenan adalci na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Duk abin da kai ka ja ma kanka, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Don haka ya ce wa ma zalamnahu, Ubangiji Ta'ala ya ce ba mu zalunce su ba game da halakarwar da muka musu, walakin zalamu anfusahum, sanadin su suka zalunci kawunan su domin su suka janyo ma kawunan su tabewa da halaka. Fa ma aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma ja'a amru rabbik, Ubangiji Ta'ala ya ce alihatuhum, gumakansu allati, wadda yad'una suke bautawa, min dunillahi kuma bayan Allah, fama aghnat anhum min shay'in, bata wadatar da su komai ba, ma'ana bata kulla musu wata tsiya, lamma ja'a amru rabbik, lokacin da lamarin Ubangijinka ya zo musu ita ce azaba. Duk bautar da suka yi sun yi a banza, da azabar Allah ta sauka, duk wasu gumaka da suke bauta ma ba su ba su kariya daidai da misqala zarra game da azabar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wannan yana nuna mana rashin hankali na wanda ke sarrafa ibada ga wannan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanda ya gabata a cikin suratul Anfal, Ubangiji Ta'ala yake cewa lalle waɗanda kuke bauta ma kuma bayan Ubangijin, la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun, ba su da ikon da za su taimaka muku, kuma a karan kansu su sun yi kadan su taimaka ma kawunansu. Don haka ba kowa yake cancantar a bauta masa sai wanda ya wadatu da kansa kuma yakan iya taimaka ma wani. Don haka a nan Ubangiji Ta'ala ya ce fama aghnat anhum alihatuhum, wato gumakansu allati yad'una min dunillahi, wadda suke bauta ma kuma bayan Ubangijinsu, fama aghnat anhum min shay'in, bata wadatar da su komai ba, ma'ana bata ba su kariya game da azabar Allah, basu ba su kariya game da azabar Allah. Lamma ja'a amru rabbik, lokacin da lamarin Ubangijinka ya zo, wato ita ce azaba. Ubangiji Ta'ala sai ya ce wa ma zaduhum ghayra tatbiq, goma kansu basu gada musu komai face tabarwa akan tabewar da suke ciki. Me yasa aka ce gumaka ba abinda suka gada musu face tabarwa? Domin su ne sababin halakarsu. Bautar da suka ma gumaka shine ya zamanto sababin tabewar su da halaka. Don haka shine yace wa ma zaduhu, wato gumakan nan nasu basu gada musu komai, ghayra tatbiq, wato face tabarwa kenan akan tabewar da suke ciki. Wannan kenan duk wani wanda ka bi shi akan bata, ba abin da zai dada maka ayyin alkiyama face tabewa, tun daga duniya dama a tabe kake, wal iyazu billahi, haka kuma ayyin alkiyama. sai yace wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima, wato haka kamun ubangijinka yake idza akhadha alqura lokacin da ya kama alqaryu wa hiya zalima, halin suna masu zaluntar kawunansu. Anan ba alƙaryun ba ake nihi karan kansu ma'abutansu kenan mazauninsu, irin yadda Ubangiji ta'ala ya ma waɗannan jama'u ko kuma mu ce waɗannan al'ummu wato kamu wanda yake mai tsanani, to haka kamunsa yake ga duk wanda ya kangare masa. Ya gabata mutanen annabi Nuhu ƙarshensu taɓewa da hallaka, ruwa Allah ya saukar gaba ɗayansu suka hallaka, ba wanda ya tsira illa wanda ya yi imani da annabi Nuhu alaihi salam da shi kansa. Aka zo kan annabi Hudu alaihi salam, Adawa ƙarshensu taɓewa da hallaka, Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya yi tsawa gaba ɗayansu suka mutu, ya biyo bayansu da alatsi ne tun daga duniya har zuwa kiyama. Aka zo kan mutanen annabi Salihu da suka kafirce masa Salihawa, Ubangiji ta'ala ya hallakar da su, ga tsawa ta mala'ika ga girgizar ƙasa. Aka zo kan mutanen annabi Lulu alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika yama alƙaryun wato juyin waina. Aka zo kan annabi Shu'aib, Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika ya yi tsawa, bayan da mun kuma an musu wani bakin girgije wanda yake narke da azaba a cikinsa, kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul Shu'ara. To shine anan kuma aka zo kan Fir'auna, shi ma ga ƙarshen shi shine taɓewa da hallaka. Falan ma asafunan taqamna min, lokacin da Fir'auna da mabiyansa Ubangiji ta'ala ya ce suka fusata mu, in taqamna minhum, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka dau fansa game da su, shine muka damke su da azaba. Ubangiji ta'ala ya ce fa agraqnahum ajma'in, gaba ɗayan su muka dirmiyar da su a cikin teku. Waja'alna faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin, to dan haka kasancewar shine anan yace wa kadhalika akhdhu rabbika, haka kamu ubangijinka yake idza akhadha alqura, wato idan ya kama alqaryu wa hiya zalima, lokacin da suke zalintar kawunansu ba wani wanda yake kai labari. Inna akhdahu alimun shadid, an gane ko kuma mu ce wanda suke kai labari kenan sai manzo da shi da wanda yake mabiyansa, su kadai suke kai labari. Sai yace inna akhadahu, lalle kamu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala alimu mai tsanani ne, ko kuma mu ce mai radadi ne, shadidun kuma mai tsanani ne, alimu ma'abucin radadi ne kuma mai tsanani ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya faɗa ga sahabbai, yake ce musu inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu, thumma qara'a hadhihi al-aya wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Maza Allah yace ku san da cewa lalle Ubangiji ta'ala na jinkirta ma az-zalimi game da zaluncin sa, ma'ana yayi tayi hatta idha akhadahu, har akai lokacin da Ubangiji ta'ala zai damke shi, idan ko ya damke shi lam yuflitu, ba zai kuce masa ba. Duk wanda Allah ya sanya shi a hannu, maganar kucewa bata taso ba, don haka duk wani azzalimi abin tausayi ne. Karshen shi shine taɓewa da hallaka, duk lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya shi hannu, to kasancewar karshe zai yi muni. Dama haka magabata suke faɗa, shi zalunci makiyaya ce wanda take mai alluba, cika mutu, an gane ku, duk dabbar da take kiwo a makiyaya da take da alluba, to karshenta shine hallaka. To dan haka duk wanda ya zamanto azzalimi, to karshen shi shine taɓewa da hallaka idan bai daina ba. Shine manzon Allah sai ya karanta wannan aya, yace haka kamun Ubangijinka yake idan ya damki alƙaryu lokacin da suke zaluntar kawunansu, sai yace inna akhdahu, lalle kamun na Ubangiji subhanahu wa ta'ala alimu ma'abucin radadi ne, shadidun kuma mai tsanani ne. Sai yace inna fi zalika, lalle cikin wannan labarai wato da aka baku Ubangiji ta'ala yace la ayatan, akwai dalili ko kuma ce akwai alamar da take nuna mana kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, liman khafa azabal akhira, amma ga wanda ya ji tsoron azaba ta lahira. An gane ku, duk wanda ke jin tsoron azaba ta lahira, to a cikin wannan labarai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu, akwai alama wadda za mu dau izina mu shiga cikin hayyacin mu, mu bi dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin mu samu rabauta a yinin alkiyama. duk wani abin da zai janyo mana tabewa da halaka a wannan yini to tun anan wato mu yi kokari mu nisance shi wato mu gyara kayan mu sai yace zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan yini na alkiyama yini ne wanda yake na tattara jama'a gaba daya wa zalika yawmun mashhur wannan yini kuma yini ne wanda yake abun halarta mala'ikun da suke cikin sammai da halittun da suke cikin ƙasa gabaɗaya za su halarci wannan yini na alkiyama wanda dukkan halittu ubangiji ta'ala zai tattara su a fili guda don haka yinin alkiyama a nan ubangiji ta'ala ya ambace ta da suna biyu yace zalika yawmu majmu'un lahun nas yace wa zalika yawmu mashhur yini ne wanda ake tattara jama'a sannan kuma yini ne wanda ko kuma ce ake tattara halittu gabaɗaya sai ce wa zalika yawmun mashhud wannan yini kuma yini ne wanda yake abin halarta an gane ba inda mutum zai faki dole yace wa ma nu'akhiruhu ubangiji ta'ala yace ba komai ba ya sanya muka jinkirta zawwar wannan yini illa li ajalin ma'dud wato face shi dan wato wani lokaci wanda yake abin kididdigawa an gane ko mun riga mun kayyade masa lokaci mun lissafe masa lokaci lokaci kawai ake jira idan yayi kowa zai tashi daga aiki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa kaifa an'am yaya zan ji dadi da wannan rayuwa ta duniya wa sahibul qarni kad litaqama alqarna wantazara alizna alhali ma'abucin busa kaho wanda Allah ya wakilta shi shi mala'ikan ya kafa bakin kafan a bakinsa yana jiran izini na ubangiji subhanahu wataala inda a karan kansa ne zai busa da tintini ya busa to amma izini yake jira abinda ake jira lokacin da Allah ya kayyade ma wannan yini yazo shine kawai shine Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu ba komai bai sa muka jinkirta wannan lokaci kamar yadda su wanda suka kafirce ma manzannin mu suke gaugawa game da zawwar wannan yini ubangiji ta'ala ya ce ba komai ya sanya muka jinkirta shi illa li ajalin ma'dud wato face domin wani lokaci wanda yake abin kididdigewa wanda komai ku Allah ya sanya masa lokaci kamar yadda yake cewa li kulli ajalin kitab yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shakiyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fi an-nari lahum fiha zafirun wa shahiq خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص وبنجي تعالى كيشوا يوم يأتي وتوبا متاننك لابار ينن دزيزو ننقبا وننيني إدن يزو لا تكلم نفسه باب وتري ودت إسا تتقبا كي تيما غنا إلا بإذنه سيد إذن وبنجي shine yinin alkiyama la yatakallamuna illa man adina lahu arrahmanu wa radiya lahu qawla ubangiji ta'ala yace ba wanda sai ya magana sai wanda ubangiji ta'ala la yatakallamuna illa man adina lahu arrahmanu wa qala sawaba a can cikin suratul qaha shine yake cewa yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala wa khashati al-aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla yinin al-qiyama idan aka yi wannan kira jama'a kawai za su sa gaba su bi wanda yake mai kira yattabi'una ta'iya la'i wa jala'u ubangiji ta'ala yace babu wani karkacewa ga wannan kira in dai aka yi wannan kira dole kowa ne wa khashati al-aswatu muryoyi ubangiji ta'ala yace sun kaskanta ba wanda ya isa ya daga baki yayi magana fala tasma'u a wannan yini Allah yace ba abinda zaka ji illa hamsa sai dai karan duga digai kawai karan diddige kawai zaka yi to to shine anan yace la yatakallamuna ba wanda zai yi zance illa man adina lahu arrahmanu sai wanda Allah ya bashi izinin yin magana zai yi wa qala sawaba kuma shi ma zai fada abin da ya dace a fada to shine anan yace yauma yaati yace ba mutananka labarin yinin da zai zo shine yinin alkiyama la takallamu nafsun wato wata rai ba ta magana nan an shahi ta guda kenan la takallamu nafsun wata rai ba ta magana illa bi iznihi sai da iznin ubangiji faminhum wato daga cikin jama'a a wannan yini shaqiyun akwai wanda yake matsiyaci wanda makomarsa ita ce wuta wa sa'idun akwai wanda yake ma'azurci shine dan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su sai yace fa ammal ladina shaqu sanadi waɗanda suka tsiyata a wannan yini fafin nari ubangiji ta'ala yace makomarsu ita ce wuta lahum fiha zafirun ubangiji ta'ala yace suna da nagare su a cikin wuta zafirun wato huci wa shahiq wato da shashika shi zafir sauti ne wanda yake fita daga makogoro shine kenan huci an gane ko shi kuma shahiq wato shine wato sauti wanda yake fita daga kirji shine shashika kamar yadda malamai suka fassara ma'ana farkon kuka wanda yake na jaki wato shine zafir an gane zaka ji kenan yana wannan me ake nufi shine kamar huci duk da cewa in aka ce huci kamar misali wani ajiyar zuci ne da mutum yake kaman karaji dai haka ya zamanto amma karshe kuma shine shashika kenan karshen kuka irin na jaki to wannan sifa ce daga cikin sifar wato azaba wanda ɗan wuta za su kasance a ciki lokacin da suke dandanar azabar Allah zaka ji suna huci kuma suna shashika an gane ku shine wato zafira kenan huci numfashi ya ringa hawa sauti mai ƙara yana fitowa shashika dama a Hausa asali kalima ce wanda take larabci aka dauka ake amfani da ita a Hausa ake cewa shashika shine yace wa shahiq wato da shashika khalidina fiha ubangiji ta'ala yace masu dawwama ne a cikin ta madamatis samawati wal ardu wato matukar wanzuwar samai da kasai illa ma sha rabbuk sai dai abinda ubangijinka ya so an gane ku shine kenan gurgudan lokacin da in sun gama ubangiji ta'ala zai fitar da su kamar yanda malamai suka fassara wannan istisna'i sun yi maganganu da yawa akan wannan to illa kasancewar daga cikin maganar da ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa ya zaba wannan togaciya da ubangiji ta'ala da yayi anan da yace illa ma sha rabbuk suka ce istisna'i ne min gairi religions wato abinda ake nihi da cewa anan waɗanda fa amman ladina shahu kenan wannan na komawa zuwa ga mu'minai waɗanda suka dau zunubi mai girma a nan duniya wanda ba su hadu ba da rangwame na ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye aka tura su ta a sanadiyar laifinsu to waɗannan bayan an azabtar da su sun gama gwalgwadon zamansu wanda yake na wuta to shine ubangiji subhanahu wata'ala zai fitar da su kenan shine anan da yace khalidina fiha wato za su dawwama dawwama anan kenan ana nihi za su zauna zama wanda yake mai tsawo madamati samawati wal ardu gwalgwadon iya wanzuwar samai da kasai yace illa ma sha rabbuk sai dai abinda ubangijinka wato subhanahu wata'ala ya so an gane ko kenan menene abinda ubangijinka ya so shine kenan gwalgwadon rayuwar da aka musu a nan duniya da zaman da suka yi a cikin kabari kenan tsakanin mutuwa zuwa wato tashin alkiyama kafin a wayi gari kiyama kenan makomarsu da kasance din ma aljanna ko wuta to haka shi an gane kamar yadda zamu iske kenan istisna'i da biyu shi kuma wannan na kasancewa ga ahlus sa'ada don haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi yake cikin sahihain Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yusibanna aqwaman safu minan nar bi dhunubin asabuha thumma yudkhiluhumullahu aljannata bi fadli rahmati fayuqalu lahum aljahannamiyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wasu jama'a kuna ta wuta za ta shafe su a ranar kiyama a sanadiyar zunubin da suka aikata a nan duniya. A ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya sanya a fito da su da rahamarsa a kai su aljanna. Waɗannan su ne ake kiransu da aljahannamiyyun. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi wanda na cikin Bukhari, manzon Allah yake cewa yakhruju qaumun minan nari bi shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasu jama'a ɗan wuta za su fita daga wuta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa yadkhuluna aljanna, za su shiga aljanna, wa yusammawna jahannamiyyin. An gano wa yusammawna jahannamiyyin, ana kiransu cewa ɗan jahannama. To dan haka kasancewar wannan da Allah ya ce fa ammal ladina shaku, kenan mu wanda suka tsiyata, kenan su wane ne ake nihi a nan? Waɗanda suke a matsayinsu na mu'mini suka saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Dan tsiyata ta yin alkiyama ita ce tsiyata ta hakika. Ka tashi kai tsaye a ce sai mutum ya bi ta wuta kafin ya je aljanna, wannan kasancewar an tsiyata. Abinda ake bukata ga mu'mini yayi kokari ya tanadi abinda in an wayi gari kai tsaye kiyama makomar shi ta kasance aljanna. To su ne a nan kenan Ubangiji Ta'ala ya tuge ya ce khalidina fiha, masu dawwama ne kenan, tsawon zama ake nihi ana. Ma damati samawati wal ardu, kenan gwalgwadon wanzuwar sammai da kasai, illa ma sha'a rabbuka, sai dai abinda Ubangijinka ya so. Kenan rayuwar da suka yi a duniya daga aihuwarsu har izuwa mutuwa, kuma daga mutuwa zaman da suka yi na kabari kenan izuwa tashin alkiyama, shi kadai ne kawai za a ware. Sai ya ce inna rabbaka, lalle Ubangijinka, fa'alu lima yuri, wato mai aikata abin da yake nihi ne. Duk abin da Ubangiji Ta'ala ke aikatawa ko akwai hikima a cikinsa. Sai ya ce wa amman ladhina su'idu, lalle waɗanda wato aka azurta su ko kuma aka musu dace da azurta, kenan ruzi usa'ada. Ko kuma wa amman ladhina sa'idu, lalle waɗanda suka azurta, wanda makomarsu ta kasance, an gane ko, wanda suka ci nasara kenan a rayuwarsu ta duniya da makoma lahira, shi ne ya ce fafil janna, idan an wayi gari kiyama makomarsu ita ce aljanna. Khalidina fiha, Ubangiji Ta'ala ya ce masu dawwama ne a cikinta. Ma damati samawati wal ardu, wato iya gwalgwadon wanzuwar sammai da kasai, illa ma sha'a rabbuk, sai dai abinda Ubangijinka ya so. An gane ku? Shi ne kenan na ƙari, wanda kuma ɗan aljanna za su dawwama har abadan abada, ba maganar wato fita, kuma ba maganar aljanna ta ƙare, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Haka Ubangiji Ta'ala zai faɗa ga ‘yan aljanna, ku ci gaba da zama a cikinta da jin daɗi da ni'ima. Ubangiji Ta'ala ya ce har abadan abada, kuma ba maganar mutuwa. Sai ya ce aqa'a na gaira majzuz, wannan kyauta ce ta musamman daga wajen Ubangijinsu, gaira majzuz, wanda take kuma ba abin yankewa ba. Ma'ana kyauta, kyauta ce Ubangijinsu ya musu, kenan gaira majzuz, wadda take ba abin yankewa ba. Saboda ita aljanna ba maganar a ce an wayi gari babu ita, ko a ce su ɗan aljanna sun kare, ko kuma a ce ni'imar da take cikin aljanna ta kare. Allah ya samu dace. Sai ya ce fala ta kufi miryatin mimma ya abudu haula, kar ka sake ka zamanto a cikin shakka game da abinda waɗannan suke bauta ma. Duk abinda wani kafiri yake bauta ma, kar ka zamanto a cikin shakkan cewa addini ne wanda yake na ƙarya. Kenan duk wani addini wanda yake ba addinin musulunci ba, ba a buƙatar mumini ya zamanto yana da shakka game da wato ƙaryar wannan addini. Shi ne ya ce fala ta kufi miryatin mimma ya abudu haula, kar ka zamanto a cikin shakka game da abinda waɗannan suke bautawa. Ma ya abuduna, Ubangiji Ta'ala ya ce ba komai ba suke bauta ma, illa kama ya abudu aba'uhum, face kamar abinda uwayensu suke bauta min qablu, gabanin haka yanda uwayensu suke bautar wani Allah, su ma haka suke wannan. Kenan ana magana da jama'ar da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji Ta'ala ya ce kar ya zamanto a cikin kokonto game da abinda suke bauta ma. An gane ko? Addininsu addini ne wanda yake na shirka. Ma ya abuduna, ba komai suke bauta ma, illa kama ya abudu aba'uhum min qabl, face kamar yanda uwayensu suke bautar wani abu kenan kuma bayan Allah ne kablo gabanin haka wa inna lam wafuhu ubangiji ta'ala yake cewa lalle mu an gane ko nan kenan kama ya abudu anan wato akwai wanda yake akwai kalima wanda aka koyi shine kenan illa kama ya abudu kenan illa kama kana ya abudu aba'uhum min qablu kwace kamar yanda uwayensu suka kasance suna bauta gabanin haka kenan suna bautar gumaka sai yace wa inna lam wafuhum nasibahum ubangiji ta'ala yace lalle mu masu cika musu rabon su ne shine sakamakon su na kangarewar da suka mana a gairar manqus ubangiji ta'ala yace kuma sakamako wanda yake ba abin tauyewa ba an gane ku sakamako ne rabo ne wanda yake cikakke duk da cewa abin da ake nihi da nasibu ana nihi shine wato shine sakamako kenan duk da cewa yana daukan fuska biyu imma akan alkhairi ko kuma akan sharri kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha duk da cewa a can an gane ku a can cikin wannan nan ba ita bace wacan cikin suratul shura to dan haka anan shine yace wa inna lam wafuhum nasibahum lalle mu masu cika musu rabon su ne kenan na sakamakon su na wuta ubangiji ta'ala yace gairar manqus kuma sakamako wanda yake ba abin tauriwa ba za mu cika musu kenan iya gurgurdan abin da suka cancanta wannan kuma shine cikar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala yanda kai haka zaka ga sakamako nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk